Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Talata 15 ga watan Satumba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Baballe, wani sabon rahoto ya nuna cewa annobar COVID-19 ta janyo tafiyar hawainiya a ci gaban da aka samu wajen rage talauci da rashin koshin lafiya a duniya. Kasar Venezuela ta tuhumi wani ba'amurken da ta kama kwanan nan da laifin ta'addanci da kuma safarar makamai. Sannan wata kotun kasar Rwanda ta tuhumi wani mutum wanda dalilinsa ne ma aka yi fim ɗin nan mai taken Hotel Rwanda da aikata ta'addanci da kashe-kashen gilla.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa jama'ar da ambaliyar ruwa ta shafa a jihar Sokoto sun yi kira daga gwamnati ta kawo musu ɗauki. To ko me gwamnatin jihar take cewa?
Gwamnatin jihar Sokoto tana duba yiwuwar yin madatsar ruwa, wato dam, a nan tsakanin nan Romon Sarki da ita karanta Margai da kuma a can ƙarƙashin Silame, kuma aiki duniya ya nisa.
Za kuma a ji cewa malaman addinai a Najeriya sun yi kira ga jama'a su kiyaye muhimmancin lokaci da kuma alaƙar da ke tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmi ba. Bayan nan kuma za mu kawo muku ƙarshen tattaunawa da shugaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya, Farfesa Tijjani Muhammad Bande, wanda wa'adin aikinsa yake ƙarewa a yau. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wani sabon rahoto ya nuna cewa annobar COVID-19 ta janyo tafiyar hawainiya a ci gaban da aka samu wajen rage talauci da rashin koshin lafiya a duniya. Rahoton shekara-shekara mai suna Goalkeepers Report na gidauniya Bill and Melinda Gates, wadda hamshakin attajirin nan mai kamfanin Microsoft da matarsa suka kirkiro don ayyukan taimako, ya gano cewa mutane kusan miliyan 37 sun fada cikin matukar talauci tun daga farkon aukuwar annobar, kuma yawansu ya yi ta karuwa da kashi 7 cikin 100 cikin 'yan watanni kalilan kawai. A halin da ake ciki kuma, kasan yaran da ke samun rigakafi na yau da kullum na cututtuka irin su bakon dauro da sauransu ya ragu daga kashi 80 cikin 100 na bara zuwa kashi 70 cikin 100 a wannan shekara ta 2020, wanda rahoton ya ce rabon a ga haka tun wajejin shekara ta 1990. Mun koma baya da shekaru wajen 25 cikin wajen makonni 25 kawai, a cewar rahoton wanda ke bibiyar ci gaba mai dorewa na muradu Majalisar Ɗinkin Duniya. Kasar Venezuela ta tuhumi wani ba'amurken da ta kama kwanan nan da laifin ta'addanci da kuma safarar makamai. Babban mai tuhuma Tarek Saab ya ce Matthew John Heath, wanda aka kama a Venezuela a makon jiya, na shirin kaddamar da hari kan bangarorin mai da lantarki na kasar ta Venezuela. Saab ya ce Heath na tafiya ne a wata mota dauke da wata shaidar da ya ce ta alakanta shi da hukumar leken asirin Amurka, to amma bai yi cikakken bayani ba. Ya ce ɗan ƙasar ta Venezuela uku da aka kama tare da shi Heath, ciki har da wani soja, ana tuhumar su da cin amanar ƙasa dangane da wannan harin da ake zargin an shirya kaiwa. Nan take dai ma'aikatar harkokin wajen Amurka bata ce komai ba, kuma bayan shelar waɗannan tuhume-tuhumen. Wata kotun ƙasar Rwanda ta tuhumi wani mutum wanda dalilinsa ne ma aka yi fim ɗin nan mai taken Hotel Rwanda da aikata ta'addanci da haɗin baki a kisa, da kuma kafa wata kungiyar 'yan tawaye masu gugurmaya da makami. Masu gabatar da ƙara sun zargi Paul Rusesi Bagina da shirya muggan laifuka kan farar hulan ƙasar Rwanda waɗanda basu gani ba a shekara ta 2018. Rusesi Bagina ya kyamsa cewa ya aikata waɗannan laifuka bayan da aka tuhume shi da su jiya Litini, ciki har da cewa yana da alaƙa da kashe-kashen gilla. Yana mai cewa wasu daga cikin tuhume-tuhumen ba su ma da tushe. Rusesi Bagina, wanda aka tsare shi tun zuwa ƙarshen watan jiya, ya buƙaci a sake shi bisa dalilai na rashin lafiya. Kotun za ta saurari buƙatar bailinsa ranar Alhamis. A fim ɗin na Hotel Rwanda, ana bayyana Rusesi Bagina, wanda tsohon manajan otel ne, a matsayin gwarzo wanda ya kare 'yan ƙabilar Tutsi da ke guje ma kisan ƙare dangi na shekara ta 1994. An ɗauke shi a matsayin wanda ya ceci rayuka sama da 1,000.
Dan jima kaɗan, Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. wanda za mu fara da Najeriya, inda kimanin wata guda kenan da ambaliyar ruwa ta yi barna a ƙauyuka da birane a jihar Sokoto, inda ta lalata amfanin gona na miliyoyin nerori da ruguza gidaje, sannan ta yi sanadin rasa rayuka da dukiyoyin jama'a. Gwamnatin jihar Sokoto ta ce tuni ta fara ɗaukar matakai don shawo kan lamarin. Daga Sokoto ga rahoton da wakilin Muhammad Nasir ya haɗa mana.
Da aka akwai mutane da yawa da gidajen su sun fadi, to mutane da duk abakin fadama magana abinci gare su gaskiya ga shekara bana babu ta, in ka diba wannan barayin gashi duk komai ya mutu, wannan ma barayin haka duk yarka gari nan kuma haka take yanke hukunci da sauran wuraren mu da cikin yanki ke local government gaba daya, sannan kuma kaga cikin ikon Allah bayan abincin da Allah ya kaddara muka rasa sai jarabce mu da wani ibtila'i na yanke wagada wagada ta kawa ta yanke nan can ma ta yanke, sannan banda wagga tafa kuma ta yanke ita ma kamar
Gwamna Aminu Zaidu Tambol ya ziyarci ƙananan hukumomi guda hudu daga cikin waɗanda ambaliyar ruwa ta yi wa illa a jihar Sokoto, inda ya jajantawa jama'a har ma ya alwashin cewa gwamnatin sana duba yiwuwar samar da madatsun ruwa a ƙananan hukumomin Raba, Kebbi da kuma Silame domin rage matsalar ambaliya da kuma bunƙasa ayyukan noma.
Ina kira ga kuma gwamnatin tarayya gaggauta gyarawa da kuma yashe madatsar ruwa ta Bakaloli da madatsar ruwa ta Gorenyo don rashin yin haka yana daga cikin abin da yasa muke samun wannan ambaliyar ruwa a wannan yanki. Kamar na ambata kuma da Allah, gwamnatin jihar Sokoto tana duba yiwuwar yin madatsar ruwa wato dam a nan tsakanin nan Romon Sarki da ita karanta Margai da kuma tsakanin karan kuma Bukita Silame, kuma aiki tun ya nisa.
Na tuntubi wasu mazauna waɗannan ƙananan hukumomin akan yadda suka ji wannan kalamin na gwamna.
A sunana Abba Muhammad Usman, mutanen mu na Kebbi kashi fiye da 80 cikin 100 manoma ne, kuma ambaliya ta ruwa gaskiya tana illata harkokin neman abinci na mutanen garinmu. Idan aka yi mana madatsan ruwa insha Allahu za su inganta hanyoyin sana'o'in mu na noma, kuma muna fatan za su rage kasara ta abubuwan gona da kuma rayuka.
Sana Umar Huda gani mai munna kwaye da wannan rashin da mai gawa gona mai neman madatsan ruwa a kan hukumar Taraba. Saboda muna fama da ambaliyar ruwa a duk shekara lokacin ruwa sun kaso suna mamaye mun amfanin gona muna hasara sosai. Amma yanzu mai girma gwamna ya zo kwanan baya ya ziyarci mu ya ga irin tsarorin da aka yi na amfanin gona da kuma gidaje. Kuma ya muna albishin cewa insha Allah zai muna madatsan ruwa.
Baya ga madatsan ruwa ta Gorenyo da ta Shagari, akwai wata a Lugu wadda ambaliyar ruwa ta shekara ta 2010 ta lalata har yanzu ba a gyara ta ba, sai kuma wata wadda gwamnati mai mulki yanzu ta soma aikin samarwa a yankin Gudu, wataƙila idan aka kammala ta tare da gyara ta Lugu da waɗannan sababbi guda uku da gwamnati ke dubayewar samarwa, ayyukan noman rani za su kama gadan-gadan a jihar Sokoto. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Gaya da Muhammad Nasir, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To ba balle hukumomi a Panama na bincike kan samun wani babban kabari da aka yi daura da wani babban kabarin kuma da aka samu a watan Janairu, inda masu bincike ke ganin wata kungiyar addini ce ta binne mabiyanta da suka mutu yayin da ake musu wasu tsubuce-tsubuce masu tsanani. Kwararru sun ce har yanzu suna kokarin sanin ko mutane nawa ne aka binne cikin babban kabarin da aka samu na baya-bayan nan a yankin Ngabi Bugle mai tazarar ɗaruruwan kilomitoci arewa da Panama City babban birnin ƙasar. A watan Janairu hukumomi sun samu wani babban kabari dauke da mutane akalla 7 ciki har da mace mai ciki. Ana alakanta kabarin da wata majami'a mai suna Ghost New Light. 'Yan sanda sun kai samami kan majami'ar suka kama mutane 10 tare da kubutar da 15 waɗanda suka gaya ma masu bincike cewa shugaban wannan ɗariƙar na ikirarin cewa yana aiwatar da umarni ne daga Allah cewa ya cire mu mutanen aljannu ta wajen wasu tsauraran hanyoyi. To amma zuwa yanzu hukumomi ba su danganta kabari na baya-bayan nan da majami'ar ta Ghost New Light ba. Kasar Habasha ta kullo da wasu sabbin takardun kuɗaɗe don tallafo tattalin arzikinta mai tangal-tangal da kuma rage yawan ɓoye takardun kuɗaɗen da wasu ke yi don sayarwa nan gaba da dai sauran haramtattun hada-hada. Prime Minister Abiy Ahmed ya ce wannan ingantacciyar siffa da tsari na tsaro a sabbin takardun kuɗaɗen na 10 da 50 da 100 zai sa yin jabinsu ya matuƙar wuya. An kuma ullo da sabuwar takardar kuɗi ta 200. Kasar ta Habasha ta kashe sama da dala miliyan 97 wajen buga waɗannan sabbin takardun kuɗaɗen Daga ƙarshe, shugaban Amurka Donald Trump zai karɓi baƙuncin bikin rattaba hannu a fadar White House a yau ɗinnan Talata na yarjejeniyar maido da hulɗa tsakanin ƙasar Isra'ila da wasu ƙasashen Larabawa, wato haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Bahrain. Da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da Ministan Harkokin Wajen Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa Abdullah bin Zayed za su rattaba hannu kan yarjejeniyar da ake wa laƙabi da Abraham Accord, ma'ana yarjejeniyar girmama Annabi Ibrahim, uban Yahudu da Larabawa, a shirya kudu ta fadar White House. An fara cima yarjejeniya tsakanin Isra'ila da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ne ranar 13 ga watan Agusta, sai kuma ranar Juma'ar da ta gabata ita ma ƙasar Bahrain ta ce za ta kulla dangantaka da ƙasar ta Yahudu. A ƙarƙashin wannan yarjejeniyar ta Abraham Accord, Firayim Minista Netanyahu ya amince ya tsaida shirin haɗe sassan yammacin kogin Jordan. Masu lura da al'umra na ganin wannan wata alama ce ta cajin tunani a gabas ta tsakiya.
A gaida Ibrahim Ka Almasih Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake wayar rahotanninmu. Za mu sake komawa Najeriya, inda a wani yunkuri na samar da daidaito da kuma aiki bisa gaskiya tsakanin jami'an gwamnati da sauran masu rike da madafun mulki. Majalisar Musulmi a Najeriya ta kaddamar da jadawali da kalandar shekarar Musulunci ta 1442, taron da ya samu halartar shugabannin ƙasa da kuma na addinai baya ga mahukunta na ƙasar. A taron da ya an taɓo matsalolin tsaro da tashe-tashen hankula da ke wakana a wasu sassan ƙasar, musamman ma arewa. Ga rahoton da wakilin Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana.
Isa Ibrahim Magari kenan da ke zama babban limamin masallacin ƙasa na Abuja, yayin da ke jawabinsa game da muhimmancin kiyaye lokaci da kuma kyakkyawar alaƙa tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba a taron ƙaddamar da kalandar shekarar 1442 miladiya, taron da Majalisar Musulmi ta shirya a Yola. A jawabinta, Sanata Aisha Binani da ke zama mace tilo 'yar majalisar da ta daga shirya arewa masu gabashin Najeriya ta ce su a majalisa yanzu suna kwana ne da kuma tashi game da matsalolin da ke addabar ƙasar, musamman ma na tsaro da kuma tashe-tashen hankula wasu sun Najeriya. Don haka a yanzu suka haɗa kai ba tare da bambancin jam'iyya ba domin magance waɗannan matsaloli, inda mata ba da misali da 'yan majalisa daga jihar Adamawa. Damuwar sai nuna game da tabarbarewar tabiya da kuma shaye-shayen mugan ƙwayoyi da matasa ke yi, musamman ma a arewacin Najeriya, batun da ko yake dole ne fa a tashi tsaye.
Mugargaɗe ƴaƴanmu matayenmu, musamman a harkar sha na shan ƙwayoyi da yin abin da ba su da kyau. Wannan shan ƙwayoyi ya mayar da matasanmu baya ba kaɗan ba. Mu tsaya a matsayinmu na malamai na shugabannai.
Wannan taro dai na ko zuwa ne yayin da makungiyoyin addini ke kira da ƙara ƙaimi wajen yin addu'o'i game da matsalolin da ke addabar ƙasar, musamman a wannan lokaci na COVID-19, inda babban limamin cocin Katolika wanda ke zama shugaban ƙungiyar Kiristocin Najeriya ta kan a jihar Adamawa, Masu Rabran Stephen Daimamza ke yaba wa jihohin Adamawa, Gombe da kuma jihar Borno.
Mu yi addu'a yadda Ubangiji Allah zai ji addu'anmu, domin ya share mana hawaye, ya amsa addu'o'inmu, ya kwan mana ƙarshe wannan bala'i. Kuma muna kira ga duka masu bi su tabbata cewa su bi umarni da kuma dokoki da gwamnati ta riga ta kafa bisa ga wannan sassaukarwa da suka yi mana.
Koma da menene in yi magana kan ce zama lafiya wa ya fi zama ɗan sarki. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka. Daga Yola a Najeriya.
Daga yadda Ibrahim Abdulaziz, yayin da a yau ne wa'adin shugaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya Farfesa Tijjani Muhammad Banda zai kare, bayan ya shafa shekara ɗaya yana shugabancin majalisar, wanda shine ɗan asalin Afirka na farko da aka zaɓa. abokin aikin Murtala Faruku Sani ne ya tattauna da shi, inda ya karin bayani kan irin dangantakar da ke tsakaninsa da kasashen Afirka.
To yaya dangantakar ka take da kasashen nahiyar Afirka da kake wakilta a tsawon shekara daya na aikin ka?
Ni za abin da zan yi sai godiya shi shugaban kasa Muhammad Buhari, shi aza nauyin in yi wannan aikin, kuma duk abin da nan nema na gudanar da aikin nan babu abin da aka hana ni. Ministan harkokin na gidan na harkokin waje da duk jama'a shi babu abin da basu yin ba. Sannan Afirka kowane shugaban kasa yana aiko sako na jin daɗin yadda muke aiki, kuma in da duk muke da al'amari da shafi kasashe duk inda muka nemi abu an taimaka muna. Dole ai godiya bisa ga wannan, domin Afirka din nan ita za ta yi aiki a kan kanta, Najeriya ita ma za ta yi aiki a kan kanta. To hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa na da muhimmanci, don akwai hulɗa ta tarihi mai ƙarfi tsakanin ƙasashe. Ko da ko kana ganin akan zamu rashin jituwa nan da can, to waɗannan ba su za su hana a ce akwai hulɗa ko can ba wanda za a iya ƙarfafa ko yanzu. So an mutunta ni ƙwarai, ni kuma gwargwadon abinda Allah ya bani iko nan dauki aikin da wasa, don amana ce ba ƙarama ba. Mun gode Allah cewa an yi shi kuma an samu nasara.
Yaya zaka kwatanta matsayin kasashen Afirka idon duniya?
Na san Afirka tana da haske, domin akan in kana karanta wasu majalloli da yawa zaka ga yaran Afirka suna da hazaka. Zaka samu wuri inda baka zaton komai kaga irin hikima da yara ke yin wani abu. Irin mulki na kama karya wanda mun san shi da ko ya ragu, kuma yana cigaba da raguwa. Sannan akwai kasashe inda yake dole sai sun biɗi mutane, don ba su da mutane, mutane su sun kare ba a haihuwa. To kaga inda babu jama'a babu cigaba da zai faru. To ba wai ana son a jama'a kawai haka kawai ba, a'a, da yake akwai matasa, to aiki in an samu su abin yi to zai zama alheri. Amma matsalar shi ne in akwai matasa amma ba su da abin yi, kaga fitina ce. Saboda haka yawan jama'a musamman matasa da kusan mun fi kowa matasa, to yana da amfani in har muna da dabarar da musamman matasa abin yi. To amma matsalar da ke nan, idan kuma ba mu sa kai muka samu matasa abin yi ba, ka ga mai maki abin ya taimake mu sai da mafikina. To waɗannan abubuwa suna nan su ma sai an tashi tsaye an yi abin da daidai.
To Professor Tijjani Muhammad Bande, daga koyarwa, shugabantar jami'a da kuma dai wannan mukamin da sauran ayyuka da dama, yau gashi Allah ya kaddari ka kawo ƙarshen wannan aikin naka, yanzu daga nan sai ina kuma aka nufa?
Ai shi malam makaranta kullum ɗalibi ne, ko da yaushe akwai abin koyo. Shi babu wani abu da ya canza ga malami ko kuma ɗalibi, don malami ɗalibi ne. To duk abin da ka karantar akan hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa yana nan, amma ganin shi da yake yi kuma wani ƙari ne. Dole ka koya, kila kai ma ka koyar bisa ga yadda ka yi, amma koyo kam shi dole ka yi shi. To haka za a ci gaba, Allah ya so.
Shugaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya Farfesa Tijjani Muhammad Bande kenan, a hirarsa da abokin aikin mu Murtala Faruku Sanyin na. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma
jama'a, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata, wakilin Muhammad Nasir ya fara tattauna da kwamishinan noma da albarkatun ƙasa na jihar Sokoto, Muhammad Arzika Tureta, inda ya soma bayani akan ɓarnar da tsuntsaye ke yi wa manoma, wanda zai iya kawo cikas game da abincin da za a iya samu, duk da kaka ta kawo kai amma farashin abinci bai sauka ba.
Darekta Ata, wato darekta na Agricultural Transformation Agenda nan Sokoto, ya zo hannun ofis na gaya mai ga halin na bashi local government shida wanda muke fuskanta, wanda na rubuto cewa ga halin suke ciki suna bukatar agaji na gwagwa, kuma alhamdulillahi yake a rubuta mun rubuta mun ba da saboda haka wannan abubuwan su ne muke gani ya kamata a kula gwamnatin tarayya ta kula ta address din wannan abubuwan cikin lokaci don me hakki ne na hakkin jiha duk da daidai a dauka gwamna sai daga cewa ga ya deliver so ya kamata ku kare kira mu yi kira amma da shiru muke tsuntsunan ko yana nan ya taɓa shinkafa inda ba su samu ambaliyar ruwa ba sun samu ɓannin tsuntsu kaga akwai matsala sun muna kira ga kuma inji da gani waɗa ma wayanda da zai cin labarin nan cewa ga halin da suka take ciki sannan wata matsala da muka samu ta wannan damina shi ne ambaliyar ruwa yanzu haka wasu gonaki da shinkafa ne da sauran abubuwan amfanin gona sun yi makil da ruwa nan kusa-kusa ɗin wajajen gurin wajajen nan sokuta da kwalkwalawa ya da wurin ya shafe da ruwa ba ka san iyakacin hasarar da an kai ba duk da yake an gaya mana cewa za a yi ambaliyar ruwa nima ta turo mana saƙo cewa za a yi ambaliyar ruwa a ƙananan hukumomi 13 na jihar Sokoto da kuma ga nan mu fara gani an fara wata da muke Allah ya tsayar da abin nan ya zama sauran wurare amfanin gonarsu da dabbobinsu da sauransu Allah ya kare da mu kanmu jama'a na hata Allah ya kare mu ga wannan ambaliyar ruwa gidaje da yawa sun faɗi gonaki da yawa sun zama submerged kaga sara ba sai ya koda an kai ba
haka kuma wakilin namu ya samu tattaunawa da shugaban hukumar saye da sayar da kayan abinci cikin rahusa ta jihar Sokoto Alhaji Adamu Muhammad Sifawa wanda ya yi ƙarin bayani kan irin matakin da hukumarsa take ɗauka dangane da waɗanda suke zuwa siyaudar manoma don su sayi kayan abinci su ɓoye.
Su middleman ɗin muna nan muna ƙoƙarin tabbatar da ba su license don mu san waɗanda ke wannan hidimar bisa ga gaskiya ba tare da cutar da manoma ba. Sannan kuma abubuwan da sun ka shahe taimaka ma manoma a hanyoyi daban-daban akwai tun daga haɗa manoma da kanhunan da ke sarrafa abubuwan noma da na magani da na kayan aiki da sauransu. Za a yi ƙoƙari a haɗa manoma ma da irin waɗannan kanhuna don su ba su ainihin kayan aiki da kuma magungunan ke amfani da su a wajen noma. To sannan kuma hakkin ita wannan hukumar ne ta ga cewa abinda manoma suka noma ainihin ta yi tsaye sun samu riba tsakanin takila da wata hukuma ko waɗanda ke sarrafa irin harkar alkama a yi hulawa da sauransu ya zande abubuwan da manoma suka noma ba su sai da su ba ba ingantaccen farashi ba wanda zai taimake su. Sannan kuma idan ma an samu matsala irin ta ambaliya da wani ibtila'i na harkar da zai shahi abinda suka noma ita wannan hukuma za ta shigo ta agaza musu. Dama cikin hulɗar da wannan hukuma ke yi tana hulɗa da kamar waɗanda ke kula da yanayin ƙasa a ce ga lokacin da za a samu ruwan sama ga sadda za su yi yawa ga in ana tunanin wani ambaliya ko wani abu ainihin wannan hukuma muna hulɗa da su don in muka sani abubuwa da za su wani manoma mu sanar da su. Yanzu haka ma muna cikin wani tsarin da duk abin da ka sani na kayan masarufi wannan hukuma za ta tattali ta aje ta same shi ta saidan ma ma'aikata kuma yanzu an saidan musu da rahusa bayan da rahusa kuma ba za su biya kuɗi kai tsaye ba. Kila za su biya har so kashi uku ta hanyar su biya. Kowace ma'aikata tana da tsarin ma'aikatanta waɗanda ke da buƙatar sayan ko wata shinkawa nan ko masara nan ko suga ko madara sai a saidan musu bisa ga rahusa sannan a cire cikin albashinsu a kashi ba tare da sun wahala ba. To muna cikin wannan tsarin har mun gabatar da shi ga gwamnati muna jiran ta bamu amincewarta don a ci gaba da irin wannan abubuwa.
Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin Muhammad Nasir sai Julie Lewis Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Shine uwa-uwa, mu jam gina mu mato.
talla. Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin rayuwar da masu sauraro kan turo mana ta email.
Sakon na farko a yau ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta, inda ya ce hakika matakin da wata kungiya a jamhuriyar Niger ta dauka na wayar da kan matasa akan siyasa mai tsafta yayi daidai, kuma hakan wani abin ayaba ne ganin cewa matasa su ne kan gaba da ƴan siyasa ke amfani da su wajen cimma muradansu a yayin yakin neman zabe. Sai kuma sako na gaba daga Sani Muhammad Chindo, unguwar ƙorafin madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya, shi kuma cewa yayi salam BOA Hausa, dan Allah ku bani dama in yi kira ga hukumar samar da ruwan sha na jihar Bauchi, ya kamata ta dubi matsalar ruwan da ke unguwar ƙorafin madaki, domin a gaskiya yau mun share kimanin wata hudu kenan ba mu samun ruwan famfo. Da fatan wannan kira nawa zai kai ga yadda ya dace. To, mun kuma sake samun sako yanzu na haɗin gwiwa daga Jamila Ado Salatu Goma ga Annabi Rajau, da fatan Ado Salatu Goma ga Annabi Rajau su kuma cewa suka yi gaskiya lamarin tsadar abincin bana akwai ɗan tsoro, domin gashi dai an so mu cimma sabuwar masara amma har yanzu farashin tsohuwar masara bai faɗi ba. Ya Allah ka kawo mana sauƙin abinci ko ma samu sa'idar rayuwa. To sai kuma sakon Aminu Adamu Malam Maduri da Rabiu Dakwat Dunari a jihar Jigawa su kuma cewa suka yi salam BOA Hausa, fatan alheri da dukkan ma'aikatanku. Hakika akwai buƙatar gwamnatin ƙasarmu ta Najeriya ta samar da tsare-tsare da su taimaka wajen rage raɗaɗin tsadar rayuwa da ake ciki. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo talakan Najeriya mafita. Sakon na ƙarshe kuma mun samu ne daga wato Alhaji Usaini Alhaji Umar Fareba da Umbe Garba na Kwallo da Amina Adam Gashuwa su kuma cewa suka yi fatan alheri BOA Hausa. Muna kira ga shugaban ƙasar Belarus Alexander Lukashenko da ya jefa da ƙwallon mangoro ka huta da ƙuda, domin zanga-zanga ba alheri bane a ƙasa. To madalla, mun kuma gode ku ci gaba da aiko mana da sakonni.
Gaida Hadiza Kyari da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wani sabon rahoto ya nuna cewa annobar COVID-19 ta janyo tafiyar hawainiya a cigaban da aka samu wajen rage talauci da rashin ƙoshin lafiya a duniya. Rahoton shekara-shekara mai suna Goalkeepers Report na gidauniya Bill and Melinda Gates, wadda hamshakin attajirin nan mai kamfanin Microsoft da matarsa suka kirkiro don ayyukan taimako, ya gano cewa mutane kusan miliyan 37 sun fada cikin matukar talauci tun daga farkon aukuwar annobar, kuma yawan su yayi ta karuwa da kashi 7 cikin 100 cikin ɗan watanni kalilan kawai. Kasar Venezuela ta tuhumi wani ba Amurkan da ta kama kwanan nan da laifin ta'addanci da kuma safarar makamai. Babban mai tuhuma Tarik Saab ya ce Matthew John Heath, wanda aka kama a Venezuela a makon jiya, na shirin kaddamar da hari kan bangarorin mai da lantarki na kasar ta Venezuela. Saab ya ce Heath na tafiya ne a wata mota dauke da wata shaidar da ya ce ta alakanta shi da hukumar leken asirin Amurka, to amma bai yi cikakken bayani ba. Wata kotun kasar Rwanda ta tuhumi wani mutum wanda dalilinsa ne ma aka yi fim din nan mai taken Hotel Rwanda da aikata ta'addanci da haɗin baki a kisa, da kuma kafa wata ƙungiyar 'yan tawaye masu gugurmaya da makami.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma idan Allah ya kaima shirinmu na dare, wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba wanda yake ni gabatar da shirin, da Julie Letters Gresham wadda ta haɗa shirin, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballake, muku fatan alheri. Ma'assalam.